إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتي نزل سننا تهيب إشرين بثرة فترة لتعلم الأدب المفرد مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى قام كرمت حديث الشدة الشدة شيكا لي كبياني أساس إن شاء الله تعالى أنا شاكيا قريبة كل تقص حديث ينا كرمت المتشيوة halin ko yana hana samun ijabar Allah subhanahu wa ta'ala ga addu'a wannan da dinin ya sa Imam Bukhari da ya bayar da tarihi da tabbacin da hudu da ya samu magana akan addu'a wannan babin shine an-nafila min addu'a wato tsarkakakkiya daga cikin addu'o'i babi a kan addu'a tsarkakakkiya kalmar ta annafila yanda magabata suka fassara ta kamar ibn Mu'athir a littafin an-nihayat fi darin al-hadith wal athar a jildi na 577 yace annafila tana matsayin al-manfula wato fa'ila ce bi ma'ana maf'ula abinda ake nufi shine al-khalifa Allah subhanahu wa ta'ala a littafin al-Qur'ani yakan yi amfani da fa'ila a matsayin maf'ula don haka tsari na larabci hakan ya kazo shi yasa Imam Bukhari ya yi amfani da wannan tsari a nan babun nafilati min ad-du'a abinda ya kamata shi ne a ce babun manhulati min addu'a al-manhula amma da larabci aka sanya al-maf'ula a mazaunin fa'ila kamar misali a surat al-Qari inda Allah subhanahu wa ta'ala yake falyanzur al-insan mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiqin min ba'in dafiqin hadha fa'ila wanda malaman tafsiri suna cewa ma'anarsa min ma'in madfukin amma sai Allah madfukin ce min ma'in dafiqin al-Imam Bukhari yana nufin da cewa annafilatu min ad-du'a tsarkakakkiya daga cikin addu'o'i ba kowace addu'a take yi take da tsarki ba addu'a da take da tsarki ita ce mai ma'ana ita ce take samun ijabar Allah subhanahu wa ta'ala a kanta saboda haka yasa ya yi magana a kanta annafila min addu'a menene annafila al-khalifa tsarkakakkiya daga cikin addu'o'i da mutum yake wato abin da yake nufi shi ne ya kasance addu'ar taka ta samu anniyatul khalifa ta samu tsarkakakkiyar niyya ta samu tsarkakakkiyar aiki wannan addu'ar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake amfanta wannan fasaran ta Ibn Athir haka ta zo a bayanin Imam Az-Zamakhshari a littafin ta Kitabul Fa'id fi Garib al-Hadith yana cikin na farko ko shafi na 76 haka nan ta Al-Aruf wa mukallalun bi shafi al-Shafi 725 da Imam Zubaydi wato wannan magabata haka suka fassara wannan kalma don haka idan aka ce babu nafilati min ad-du'a'i ana nufin babu manhulati min ad-du'a'i babin da ke magana a kan addu'a tsarkakakkiya ita ce take da tasiri sai ya kawo hadisi wa haddathana umar bin habs an-nafi qala haddathana abi umar bin habs ne ce baban da ya karanta da su hadisi sunan habs bin ziyad an-nafi qala mahaifinsu ya ce haddathana al-a'mash الإمام الأعمش يكن تدفع حديث شينة سليمان بن مهران الأسدي قال شكما يتحدثني مالك بن الحارث السلمي مالك بن الحارث السلمي يكن تدفع حديث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي يكن تدفع حديث لقول الحاجي إلى يكن تدفع عبد الرحمن بن يزيد النخعي تشيد تنقوانس الأسود بن يزيد dukkan su tabi'ai ne Abdurrahman bin Yazid ya karbo hadisi wajen Sayyidina Usman bin Affan Abdullah bin Mas'ud Salman al-Farisi Huzaifa bin al-Yaman wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa da shi da dan uwansa Al-Aswad bin Yazid an-Naqi wanda ya sai ba mu labarin nan a wannan hadisi shi wansa الأسود الأخضر والمخضرم أنا كيوا يا مسلمك إن زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أدري أما بيسا مدامر جنيشبا أدرك الجاهلية والإسلام ببن تاجئين ودن لم من ينتابعين فشي عبد الرحمن بن يزيد النخل دوامس الأسود بن يزيد النخل دكا متابعين قال شي wannan tabi'i Abdurrahman bin Yazid an-Nakhai shi ke bada labarin hadisin nan qala yake kana Rabi'u bin Husayn al-Kufi akwai wani tabi'i kuma da ake kiransa Ar-Rabi'u bin Husayn al-Kufi shi ma ya rinci zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai yi shi haduwa da manzon Allah ba saboda haka ba a sanya shi a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka yasa ake kiran waɗannan sahabbai tabi'ai manyan tabi'ai saboda suna da rai musulmai ne a zamanin manzon Allah amma Allah bai yarda su ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka ba a sa su a cikin sahabbai gashi dai sun musulunta tun zamanin manzon Allah yana da rai amma tun da ba su haɗu da shi ba to ba sahabbai ba ne babban tabi'i ne Ar-Rabi'u bin Husayn ana cewa idan ma ana littafin masu hankali a tarihin musulunci to ana sa shi a sahun farko baya ga ilimi saboda haka yana cikin almajiran Abdullah bin Mas'ud daga cikin keɓaɓɓun almajiransa ya'ni min akhassi talamihi Ar-Rabi'u bin Husayn akwai labarin da Ubaida bin ya bada labari Ubaida shine yaron Abdullah bin Mas'ud sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da babansa Abdullah bin Mas'ud yanda almajiransa suke da daraja a wurin shi don ana samun wasu almajiran ya zama sun fi daraja a kan wasu a wajen malami Abdullah bin Mas'ud yana da almajirai kuma daga cikin almajiran akwai wanda suka fi daraja yaron Abdullah bin Mas'ud yake ba da labari shine yake kira Abu Ubaida bin Abdullah bin Mas'ud yake kana Rabi'u bin Husayn idza dakala ala ibn Mas'ud idan Rabi'u bin Husayn ya shigo na Abdullah bin Mas'ud daga cikin almajiran lam yakusahu ibn li ahadin hatta yafrad kullu wahidin min fahim idan ya fara shigowa dan Abdullah bin Mas'ud to babu da shigowa sai ya gama ya fita sai ya yi karatu sai ya fita sun yi magana da zafi kafin wani mai akwai ranar da Abdullah bin Mas'ud yake ce masa ya aba yaji yana gaya ma Rabi'u bin Husayn babban almajirinsa yake masa ya kai baban yaji law ra'aka rasulullahi la ahabbaka yace wallahi na tabbata da manzon Allah ya danka wallahi da ya soka saboda halayenka sun dace da halaye na wadanda annabi ke iya su sai yace umar ra'aytuka illa dhakartul mukminin ban taba gani ka ba face na tuna wadanda Allah ke kira al mukminina a cikin alqur'ani duk sa'idan da naganta sai na yi tunanin kana cikin al-mukhbitin al-mukhbitin wannan labarin yana siyaru alamin lugala da Imam Zahabi ya bayar game da Ar-Rabi'u bin Husayn al-Majirin Abdullah bin Mas'ud na mujallad na shafin 261 al-mukhbitin wasu manyan mutane kasan a musulunci tsoron Allah ba martaba ɗaya bane wani ya fi wani tsoron Allah don haka in dai kaga kana karanta alqur'ani kaga an kawo al-khawfu wannan li'amatul mu'mini tsoron Allah ne wanda ya shafi duk musulmai gaba daya zaka samu ko da mutum wato imaninsa yana da nakasa amma dai akwai tsoron Allah a zuciyarsa ko da kadan ne in dai musulmi ne to wannan shi ake kira al-khawfu wanda kowa yana samun irin wannan tsoron Allah a zuciyarsa to a cikin alqur'ani idan kaga an kawo al-khashiyat to ba kowa bane shi ma tsoron Allah ne amma wannan tsoron Allah lil ulama il arifina na malamai ne waɗanda sun san Allah subhanahu wata'ala don haka in kaga al-khawfu ya shafi kowa to musulmi ana samun tsoron Allah duk fasikancinsa akan samu ko da kadanne a zuciyarsa inda yana tare da kalmar shahada da wannan tsoron shi ake kira al-khawf amma al-khashiyatu na masana ne idan kaga an sa al-haibatu lil muhibbina waɗanda sun kai darajar waɗanda Allah yana so wanda shine al-haiba amma idan aka ce al-mukbitin to su ne makula a suratul hajj aya ta 34 Allah ya bayyana yake ce ma annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم وبشر المخبتين يا كاي محمد كاي البشر جاء المخبتين كاي البشر جاء المخبتين سوني ما تصورن الله ودندا انا من تصورن الله يسا سكي توالئو على رايوسو باس من تا الله كودا سكن غداني المخبتين مي يسا الله يتي بشر المخبتين سوني الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم sune al-mukbitina waɗanda an kira Allah sai zuciyarsu ta kada da zaran ya ji an kira sunan Allah hankalinsu sai tashi saboda tsananin tsoron Allah da yake tare da shi shine Abdullahi bin Mas'ud da yake ce ma Ar-Rabi'u bin Husayn na tabbata da annabi ya ganka da ya soka kuma duk sa'ilin da na ganka sai na tuna kana cikin al-mukbitin don haka yasa ake cewa idan ana misalin masu tsoron Allah a tarihin musulunci baya ga sahabbai to idan ka ɗauko tabi'ai dole ka kawo Ar-Rabi'u bin Husayn a sama babban malami ne wanda Ibn Qayyim Jauziyya ya yi magana a kan martabobi na tsoron Allah a cikin littafinsa Madarijus Salikin yana juzu'i na farko shafin 416 ya ce ala qadril ilmi wal ma'rifa yakunu al-khawfu wal khashya gwargwadon sanin da kake ma Allah gwargwadon tsoron da kake samu ma Allah saboda haka idan kana so ka san matsayin naka tsoron kana daraja ta al-khawfu ne ko al-khashya ko al-haibatu ko al-mukbitin wace daraja kake sai ka dubi ilimin ka game da Allah gwargwadon sanin Allah da kai gwargwadon tsoron Allah da zaka yi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake inni la a'lamukum billah wa ashaddukum lahu khashya. Manzo Allah yace na fi kusanin Allah, saboda haka na fi kusananin tsoron Allah. Don haka yasa malamai suka ce ashe wanda ya fi sanin Allah shi ne ya fi tsananin tsoron Allah. Ta inda musulunci ya bambanta da kafirci kenan. Kana ƙara ilimi inda ilimin na gaskiya ne, a musulunci kana ƙara tsoron Allah. Amma kafirci kana ƙara saninsa, kana ƙara ƙyamarsa. Shi musulunci kana ƙara saninsa, kana ƙara kusantar shi, kuma kana daɗa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya al-muqbiti su ne waɗanda ke mafi ƙoli, wato a martabobi na masu tsoronsa. Wanda dalilin haka yasa ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai al-bishir gare shi, idan ka kai wannan daraja, daraja da ba ka manta Allah a zuciyarka, darajan da in an kira sunan Allah hankalinka na tashi. Kwanaki akwai wanda ya yi tambaya, wani yana yawan tuna mutuwa, hankalinsa na tashi, wace addu'a za a bashi? Kaji shi maimakon ya yi ma Allah godiya, a shi yana neman addu'a ya daina yawan tuna mutuwa, ai ba zai ji daɗin rayuwar ba. To shi wannan tabi'i da ake kiransa Abdulrahman bin Yazid an-Nakhai ya ba mu labari, ya ce kana Rabi'u bin Husayn. Wannan tabi'i da ake kiransa Ar-Rabi'u bin Husayn al-Kufi ya kasance ya'ti Al-Qamata bin Qais bin Abdullah an-Nakhai, yakan zo ya samu Al-Qama bin Abdullah bin Qais, shi ma babban almajirin Abdullahi bin Mas'ud, waɗannan duk almajirin Abdullahi bin Mas'ud ne. Ar-Rabi'u bin Husayn, Al-Qamata bin Qais, Abdulrahman bin Yazid an-Nakhai, wanda yake ba da labarin, dukkansu almajirin Abdullahi bin Mas'ud. Kaga ya kawo magana mutum uku, yana ba da labari, shi kansa almajirin Abdullahi bin Mas'ud ne. Ya ce Ar-Rabi'u bin Husayn, wannan bayan rasuwar Abdullahi bin Mas'ud ke. Abdullahi bin Mas'ud ya riga ya rasu, Allah ya maka rahama. Sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake ba da labarin su almajiran abinda suke yi. Akan samu lokaci da Ar-Rabi'u bin Husayn ya zo wajen Al-Qamata bin Qais, shi kuma Abdulrahman bin Zaid wanda yake ba da labarin, ɗan uwa ne ga Al-Qama bin Qais din, ɗan uwansa ne. Sannan akwai wato kawunsu da ake kiransa Ibrahim an-Nakhai, wanda duk kana ji a cikin tabi'ai. Wannan dalilin ya sa Imam Zahabi ya ce fa ha'ula'i ahlu baitin min ru'usil ilmi wal amal, wani gida ne da Allah ya zuba masa albarka, da uban da ɗan da kawun da babban, gidan gaba ɗayansu tabi'ai ne, kuma masana ne masu daraja. Ya ce yawmal juma'at, wato idan ranar juma'a ta zo, sai Ar-Rabi'u bin Husayn ya zo ya samu Al-Qama. Fa idza lam yakun thamma, idan ya kasance baya gure, lam akun thamma, idan ban kasance ina gurin ba ko. Fa idza lam akun thamma, asali thamma da larabci ishara ce ila al-makan, sai na kaga an sa thamma, fa ana nufin ishara ce ga wuri. Wato ya taho Ar-Rabi'u bin Husayn ya taho wajen Al-Qama ranar juma'a, idan bana nan sai a aika, fa arsalu ilayhi, sai su aika ni, idan bana gurin. Wanda shi ne a suratul insani Allah yake cewa idan ka shiga aljanna, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita thamma, me ake nufi? In ka duba thamma fil janna, inda ka duba a cikin aljanna, in ji Allah, duk inda ka duba a cikin aljanna, ra'aita na'iman wa mulkan kabira, ni'ima ce. Kaga duniya nan wani in ka kalla sai ka ɗauke ido, hankalinka ya tashi, ranka ya ɓaci. Amma Allah ya ce banda aljanna, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman, duk inda ka duba aljanna, to ni'ima ce za ka gani. Allah ka sa muna cikin masu shiga. Da ya gaya mana abinda almajiran Abdullahi bin Mas'ud suke yi bayan rasuwarsa. Ar-Rabi'u bin Husayn yakan zo wajen Al-Qama, idan bana nan su aika in zo, sai mu haɗu sai mu zauna, kamar suna bitan ilimin da Abdullahi bin Mas'ud ya karantar da su kenan. wannan wata hikima ce na tsare karatun da suka samu a wajen malamin su. Wato duk juma'a suna haka. Faja'a marratan, sai gashi ya taho wani lokaci shirar Rabi'ul Qusay, wa laftu thamma, kuma bana wani falakiya ne amka masu. To bayan sun tafi amka ma sai ya haɗu da ni, wa qala li ajrin alam tara ma ja'a bihi ar-rabi', tunda wannan zama da muka yi ba ta nan, ko ka san abin da ya kawo ar-rabi', ya taho wani na, ko ka san abin da muka tattauna. Wato wannan shi ya nuna cewar suna haɗuwa ne, suna tattauna ilimin da Abdullahi bin Mas'ud ya karantar da su, da kuma matsaloli na addini, abin da ya shige ma wannan duhu, wancan ya tayar da shi. Ya taho bai samu bana ne, saboda haka bayan ya tafi sai Alkama, wanda dama babban sa ne, sai ya haɗu da shi, ke ce masa, ka san ku abin da ya kawo Rabi'u bin Qusaym a wannan juma'a? Ga damuwar da ya zo da ita wanda muka tattauna a kai. Ya ce min alam tara aktsara ma yad'u an-nas, lokacin da ya taho muka zauna ya ce, shin ko ka ga yawan addu'ar da mutane suke a yau? Alam tara aktsara ma yad'u an-nas, mutane na yawan addu'o'i, wa ma aqalla ijabatuhum, amma amsar addu'an kadan suke samu, ijaba daga wurin Allah kadan ce. Wannan fa zamani ta bi aikin har suke tattaunawa me ya kawo haka, saboda ta yasa rayuwarsu gaba ɗaya rayuwa ce ta addini. Duk inda aka samu wata irin mushkila sai a koma a dubi yanayin rayuwar mutane, ina aka bar Allah, saboda a gyara. Sun lura da cewar mutane na yawan addu'a a wannan lokaci, amma babu ijaba. Ijaba ita ce amsar Allah subhanahu wa ta'ala. Ana addu'o'i, ana roƙon Allah, amma ijabar kaɗan ce. Wannan shi ya kawo Rabi'u bin Qusaym a wannan sati, wato a kan su yi magana akai ko me ye dalili. Wa zalika, yace kuma dalilin shi ne, annallahu azza wa jalla, shi Allah magwayi ne ɗaukaka, la yaqbalu illa an-nafilata min ad-du'a, Allah bai karɓa wata addu'a sai mai tsarki, sai tsarkakakkiya, ita ce kawai Allah yake karɓa. Kenan zamani na tafiya, an waye gari addu'o'in masu tsarkin kaɗan ne. Kuntu ni kuma da ya faɗa ne haka, sai ya ce, ai wannan ma ba fahimtar ku ba ce. A walaita kaskar da zalika Abdullahi bin Mas'ud, ashe Abdullahi bin Mas'ud bai gaya mana haka ba da kafin ya rasu? Ai ya taɓa karantar da mu wannan. Ƙala, sai shi Alka mai ce, wa ma ƙala, yace me ya faɗa? Ƙala sai ya ce, ƙala Abdullahi bin Mas'ud, ai Abdullahi bin Mas'ud ya ce, la yasma'u Allahu lil musmi'in wala mura'in wala la'ibin illa da'in da yabtu min qalbi. Abdullahi bin Mas'ud ya taba gaya mana haka. Allah ya kara masa yarda. Wato Abdullahi bin Mas'ud ya ce, la yasma'u Allahu lil musmi'in, Allah baya jin addu'ar, wato baya karban addu'ar musmi'in, mutumin da ke faɗan abu don a ji, wala mura'in, ko wanda ke aikata abu don a gani, ka gani yake nan, wala la'ibin, da mutumin da ke wasa da ibadarsa, illa da'in, sai dai mai addu'a da ayat butu mai kalbi, wanda ya yi addu'an nan zuciyarsa ma tana tabbatar da wannan abin. Saboda haka akwai fardakar zuciya a kan wannan addu'a, to wannan ita ce addu'ar da Allah subhanahu wa ta'ala yake karɓa ya biya wa mutum bukata a kanta. Zan sai ce fadakara Alkama cikin masu ruwaya, shin ya ambaci haka da Alkama? Kana ce na ambarai kuwa. Wannan bayani na almajirin Abdullahi bin Mas'ud ya taho a kitabu sunna na al-Imam Ahmad bin Hanbal, shi ne hadithin 548. Haka nan al-Imam ibn Abi Shayba ya kawo shi a littafin al-Musannaf, yana mujallad 7-40. Amma ya taho ta riwayar Malik bin al-Harithi, kala ya ba da labari, kana Rabi'u bin Qusaym ya ati Alkama. Rabi'u bin Qusaym ya tanzo wurin Alkama bin Qais, kala ya ce fa'ata, sai ya taho ta rana, fa lam yakun thamma, bai same shi ba. Fa ja'a rajulun, sai ga wani mutum ya zo. Fa kala, sai ya ce, ala ta'jabuna min an-nas, a wannan riwayar ya nuna cewa Rabi'u bin Qusaym da ya taho bai samu alƙama ba ne sai ya tarar da Abdurrahman bin Yazid, Abdurrahman bin Zaid, wanda shi ne Abdurrahman bin Yazid al-Nakhai, maimakon ya tarar da alƙama. Sai yake cewa ala ta'jabuna min an-nasi wa kasrati du'a'ihim, shin ba ku mamakin yanayin mutane a zamanin nan suna yawan addu'a, wa qillati ijabatihim, amma ijabar su kadan ce, ba ku yin mamaki me ya faru? Malamin suke tattaunawa. Faqala Rabi'u, sai Rabi'u bin Husayn yace, tadruna lima zaka, kun san ko me dalili ai abin da yasa mutane ke addu'a ba sa ganin ijaba? Inna Allah la yaqbalu illa nafilata liman du'a, Allah bai karban wata addu'a sai mai tsarki. Sai yace wallahi la ilaha ghayruhu, ina rantsuwa da wanda ba abin da ya cancanta a bauta mafaci shi Allah. La yasma'u Allahu min muslimin, Allah bai jin addu'a, bai karban addu'ar mutumin da ke abu don aji. Me fadan abu don aji? Kana addu'a don aji ana yi, kana zikiri don aji ana yi, kana wa'azi don aji ana yi, bai je zuciya ba, babu itilal. Saboda haka yasa yake magana akan tsarkakan zuciya, wala mura'in, da kuma wanda ke aikata abu don a gani, wala la'ibin, da wanda ke wasa da addininsa, wala da'in illa da'in da a bi tasabbutin min qalbi, wanda shi ne lafazin al-Imam Ibn Abi Shayba. Sai dai mutumin da ya yi addu'a, addu'ar da ya zama zo ta tabbata tun daga zuciyarsa. Bayan al-Imam Ibn Abi Shayba ya kawo, to sai ya dauko labarin da al-Imam Malik ya bayar. Al-Imam Malik, Allah ya masa rahma, yana magana game da darajar tabi'ai, wato bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai sun ci gaba da karantar da mutane, su almajiran sahabbai su ake kira tabi'ai. Su waɗannan tabi'ai ba daraja ɗaya suke da ita ba. Al-Imam Malik yana magana akan darajar Abdullahi bin Mas'ud, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bisa ga bayanin da al-Imam Sha'bi ya masa. Al-Imam Sha'bi yace, ma ra'aytu qauman qattu aktsara ilman wa la a'dama ilman. Al-Imam Sha'bi yace, ban taba ganin mutanen da suke da yawan ilimi ba, ban ga mutanen da suke da yawan dauriya, wala akafa anid dunya, waɗanda sun kame kansu babu ruwansu, wato duniya ba ta ɗauki hankalinsu ba. Duk tabi'ai ban taba gani waɗanda ke da wannan sifa ba, min ashabi Abdullahi bin Mas'ud, fiye da almajiran Abdullahi bin Mas'ud, shi al-Imam Sha'bi, saboda ya yi zama da tabi'ai. Ya ce rayuwar da ya yi da tabi'ai, babu tabi'ai da suke da daraja irin darajar wato tabi'ai almajiran Abdullahi bin Mas'ud. Ya ce walau da ma sabaqahum bihi sahaba, wallahi in ba dan sahabbai darajar su ta riga ta tsere ba, ba wanda ya isa ya kare sahabbai da wasu. Ya ce in banda haka ma qaddamna alaikum ahadan, wallahi ko da sahabbai ne ba mu gabatar da su akan almajiran Abdullahi bin Mas'ud. Wannan yana nuna girman almajiran Abdullahi bin Mas'ud, darajar da suke da ita. Ya sani sahabbai sun fi kowa baya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce amma in banda sahabbai, to karka ɗauko wani ka tara shi da darajar almajiran Abdullahi bin Mas'ud. Saboda haka manyan mutane ne, don haka yasa al-Imam Bukhari ya kawo bayanin waɗannan tabi'ai wanda su ne manya a cikin tabi'ai game da matsalar addu'a. Addu'a da kake yi matukar zuciyarka akwai shagalta, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓa. Al-Imam Bukhari ya kawo Shu'ab al-Iman, ya kawo hadisin Abdullahi bin Mas'ud da wanda Abdurrahman bin Yazid bin Zaid ya tabbatar. Yace qala Abdullahi bin Mas'ud, inna Allah la yaqbalu illa nafilata min ad-du'a wa la yasma'u min muslimin wa la min mura'in wa la min da'in illa du'a sabtin qalbu, illa du'a sabtin qalbu. Hadithan Abdullahi bin Mas'ud ya zo da lafuza daban-daban. Wato Allah bai karban addu'ar muslimin da zuciyarsa ta shagalta, zuciyarsa ta yi ko oho da abin da yake roƙon Allah, to Allah ba zai karɓi addu'arsa. Wannan hadisin abinda yasa muka ce shi kadai zamu karanta saboda yana dauke da abubuwa kamar guda bakwai ne ka bata sani. Na farko abinda Abdullahi bin Mas'ud yake karantar da mu a wannan bayani, bayanin da aka samu daga Abdullahi bin Mas'ud akan cewa Allah bai karban addu'a sai addu'a da ta zama to ta tabbata a zuciyar mai yanka, yana fassara mana ma'anar al-gafla tana da tasiri ga addu'anka, tana da tasiri ga ibadarka gaba ɗaya. Matukar mutum yana tare da al-gafla to bai cin ribar aikinsa. Allah ta tsare. Saboda haka sharadi ne na addu'ar da mutum zai ya kasance akwai hudurul qalbi. Hudurul qalbi shine zuciya ta sakankance ma abin da kake roƙo. Sau da yawa za ka samu muna addu'a amma zukatan ba su ma san me muke ba. Zukatan ba su san ma me muke ba. Za ka ga mutum ya yi addu'an ya tashi ya bai ma san lafazin da ya faɗa ba. Kaga zuciyarsa ta yi ƙoƙo da abin da shi yake roƙa. Wannan addu'a da yake addu'ar banza ne shi ne abin da Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa. Allah bai karɓan addu'a sai addu'ar da zuciyarka ta tabbatar da abin da harshe yake roƙo. Idan zuciya ta tabbatar to kana da riba cikin wannan addu'a ne, wanda kuma dole zuciyarka za ta samu alkushu. Idan dai zuciya gababunka za su samu alkushu shi ne tawali. Idan zuciya ta samu halarta wanda yi mutai mai tafiya da ta kuma dajin talibin ya yi bayani mujallar da bishafiya da rikuto 34 الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. والفرق بين الغفلة والنسيان أقول بمبنش فكان الغفلة دكما منتوى أقول بمبنش منتوى باكد الذي أقول أما الغفلة ترك باختيار الغافل كيدا كانت لكي قوء فدعو فبدا كتأتي وانا يا غافلتا gafalalle ne. Amma mantuwa fa bi gairi ikhtiyari ka manta ne ba da zaɓin ka ba. Don haka mantuwa daban gafalta ma al'amari daban. Don haka yasa Allah ya ja hankalin annabinsa sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani a suratul a'ra, wanda shine zai tabbatar maka al-gafla tana da haɗari ga zikiri da muke da kuma addu'a da muke. Zikirin da muke idan akwai al-gafla aikin banza ne. Addu'ar da muke idan akwai al-gafla addu'ar aikin banza ce. Wallahi Allah bai karba. Ka duba aya ta 205 suratul A'raf. Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam: "Wadhkur rabbaka." Kaga yana magana da Annabi. "Wadhkur rabbaka." Ya kai Muhammad, kai zikirin Allah mahalikinka fi nafsika a cikin ranka. Tabarru'an. Ya zamanto akwai tawali'u lillahi ta'ala. وخيفه يجمع في خوفا من الله اكوي تورن الله اتاري دكاي لوكاسين دكاي wannan zikirin Allah ودون الجهر من القول كما يجمع كاسور كا بينه مغانتا واتو كركا دغ مريانك شينه دون الجهر كاسور بينه من القول مغانتا الله كي غايا مع النبي يندي زي ذكر Allah tabaraka wataala da kansa yake koya ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yadda zaka yi zikiri. Wadhkur rabbaka fi nafsika awwalan ashkir rai tabarruan wa khifatan. In kana zikirin nan kada kana zikirin a cikin ranka hankalinka ya koma wani wuri ba. Shi yasa aka ce tabarruan wa khifatan, a same ka da tawali'u, a same ka da tsoron Allah. Harshenka fa kar a samu ya daga murya. دون الجهر من القول بالغدو والعطاء فهذا يما سي الله يجمع نبني ولا تكن من الغافل كركا يتكى زما cikin gafalalu ashe idan mutun ya gafalta zikirinsa bai da tasiri dan shine gargadi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bai ce ma annabi wala takun min an-nasina ba, karka zama cikin masu mantuwa. فان النسيان لا يكون تحت التكليف من توا با ابو ني wanda kake sa kanka ba saboda ka baka da laifi akai fala yunha anhu ba ana mutum ake karka manta a wannan aikin banza ne. Man tuwa ai da bi a ce, man tuwa da bi a ce ko ka ce kar a manta dole a manta, amma yake ce kar ka rakkana, kar ka gafalta, saboda gafarta mutum da kansa yake. Sau da yawa za ka samu yanzu sallar maghrib muka yi da za ka jera mutane yanzu ka ce don Allah a sujudar raka'an farko mai karo da Allah, a na biyu mai karo da Allah, a na uku mai karo da Allah zuwa ƙarshe, mai cin jarabawa wannan ta ɗaya saboda gafalta. Lokacin da muke addu'an hankulanmu ba sa kan addu'an, suna wani guri harshenka saboda ka saba kawai yana rabbana atina fid dunya, amma ranka yana wani wuri. Wannan shi ake nufi da gafalta, shi ne abin da Ibn Qayyim Jauziyya yake faɗa, ita gafalta tarkun ikhtiyarul ghafil, da zaɓinka ne ka yi watsi da abin, saboda haka ba za a ce ka manta ba. Idan aka tambaye ka me ka roƙi Allah a sujuda farko, sai ka ce na manta, a ba mantuwa kai ba, da larabci ba mantuwa ba ne, me kai ka gafalta. Shi ne abin da Allah ya faɗa, domin gafalta shi ne ka bar abu da zaɓin kanka ba wai a halin mantuwa ba. Kai da kanka ne gashi ka yi sujuda wurin addu'a, amma sai ka yi watsi da tunanin abin da kake roƙon Allah, zuciyarka sai ta koma tunanin wani abu daban, wannan shi ne gafalta ba mantuwa ba ne. So akwai bambanci tsakanin gafalta da kuma mantuwa. To idan zuciya ta gafalta, la shakka mutum ba zai tuna abin da yake roƙon Allah ba, saboda haka a wannan lokaci ba za ka suranta kana da rauni ba, ba za ka suranta Allahn da kake roƙa yana da girma, ya fi ƙarfin buƙatarka, zai iya biya maka, duk wannan tunanin baya ne. Saboda haka falai ta jabu da babu ijaba da wannan addu'a din. Wannan shi ne mafi girma na sharuɗin ijaba ga addu'ar jima da masunna. Mafi girman sharadi shi ne abin da Ibn Rajab ya faɗa a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam, yana mujalladin 1403. Ya ce mafi girman sharadi na karɓan addu'ar bawa a lokacin da kake roƙon Allah, zuciyarka ta suranta abin da kake roƙon, kuma zuciyarka ta suranta rauninka ba za ka iya samun abin ba, zuciyarka ta suranta girman Allah, wannan abu da kake nema a wurin Allah kaɗan ne ba komai ba ne, Allah zai iya biya maka. Idan zuciyarka tana suranta wannan, to zuciyarka ta halarci addu'an da kake yi. Shi ne abin da Abdullah bin Mas'ud yake faɗa. Haka nan Al-Imam An-Nawawi ya faɗa cikin Kitabul Azkar, littafin sa Al-Azkar. Akwai babi da ya abin tafin al’azkar, babu alhassi ala hudurin ƙambi fit du'ari, ana faɗaitar da mu zukatanmu su halarci abin da muke roƙon Allah a lokacin da muke addu'a. Zuciyar ta halarta, zuciya ta rika suranta abin da kake roƙon Allah. Sai ya ce wa’alan an na maksudar du'ari huwa hudurin ƙambi, addu'ar gaba ɗayanta manufarta shi ne zuciyarka ta halarci buƙatarka a lokacin da kake gabatar ma Allah subhanahu wata'ala. Yace dalilai akan wannan suna da yawan gaske. Wannan shine abu na farko da ya kamata ku sani. Don haka na ɗaya a samu yaƙini game da ijabar da kake wato addu'ar da kake roƙon Allah subhanahu wata'ala. Na biyu a samu halartar zuciyarka. Na uku idan zuciyarka ta halarta, to dama zuciya ita ce jagoran gaɓuɓɓa na jikin mutum, fala budda min at-tawabu' wa at-tawba, gaɓuɓɓan jikinka za su amsa in gaskiya ne abin da kake roƙon Allah, to jikinka shi ma zai yi tawali'u, za a ga kabar laifi. Saboda wanda kake roƙonsa ɗin nan kana suranta girmansa duk da abin da kake roƙon shi, kaga ko idan akwai wannan tunani dole ne jikinka ya amsa, ya zama to an samu ka daina laifi, ka rage laifukan da kake ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya dace da hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, ku roƙi Allah alhali kuna tabbatar da cewa za a amsa muku. Wa'lamu ku sani anna Allah la yastajibu du'aan, Allah bai amsa wata addu'a, min qalbin ghafilin lahim, Allah bai amsa wata addu'a daga wani zuciya, zuciyan da ya raskana, zuciyan da ke shagalta, zuciyan da yake wasa, wannan zuciyar da take wasa, Allah bai karɓan wannan addu'a. Kaga an samu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. inna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil, wanda ya dace da ayar alqur'ani. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wala takun min al-ghafilin. Hadisin yana sunan Tirmidhi, riwayat da isnadin hadisi ne mai kyau, kamar yadda zo cikin silsilat sahiha, hadisin 264 da sahih Bukhari, sahih hadisin 245. Sannan akwai hadisin Abdullah ibn Amr, wanda shi ma yayi kama da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, al-qulubu awdiya wa ba'dhuha aw'a min ba'dhin. Zukata wato kamar jakan kuna ne, wata jakar ta fi wata girma, wata jakar ta fi wata faɗi. Fa'idha sa'altum Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, ya annabi sallallahu alaihi wasallam, idan za ku roƙi Allah, fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijaba, roƙe shi alhali kuna tabbatarwa zai amsa muku. Fa inna Allah la yastajibu li 'abdin da'ahu an bahri qalbin ghafil. Wanda Allah yake, saboda Allah bai karban addu'ar bawa wanda ya roƙe shi alhali zuciyarsa ta rakana, zuciyarsa ta gafalta. Hadisin al-Imam Ahmad, kuma shi ma hadisin isnadin sa yana da kyau, yana sahih Suwar Tirmidhi, hadisin 2766. Anan ya zama dole zuciyarka ta riƙa turanta abinda harshenka yake faɗa. Shi ne abinda Ibn Qayyim ya faɗa cikin littafin Misabu Dari Sa'ad, Misabu Dari Sa'ada, shafin 125. Falamma kana al-qalbu wi'an wal udnu madkhalu dhalika al-wi'a wa babuhu. Idan aka ce zuciya kamar jaka ce, ina kofar ta, ina kofar wannan jaka? Ai kunnuwanka su ne kofar jaka, harshenka, bakinka kofar wannan jaka. Duk tunda mamma Allah yake zuciya kamar jaka ce, ai jaka akwai kofar ta, to da ina kofar take? Kana husul din mawqufan ala hukm al-istima'i wa aql al-qalbi. Kunne ya ji zuciya ta hankalta, harshe ya faɗa zuciya ta hankalta. Wal aql huwa dhabtu ma wasala ila al-qalbi wa insani hatta la yatasallata min. Zaman to zuciyar ka tana hankaltar abinda harshen ka ke faɗa, abinda kunnuwanka suke ji, abinda idanunka suke gani. Matukar babu wannan, ya zama to ibada da kake ba ta da tasiri. Abu na biyu, ba addu'a kaɗai ba, hatta zikiri haka yi. Da zikiri da addu'a dole ne zuciya ta hankalci abinda harshe yake faɗa. Wannan ya zo cikin Al-Qur'ani, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani game da zikiri, ya mana bayani game da addu'a. Suka a sura guda, suratul A'raf. Suratul A'raf aya ta 205. Allah ya magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan." Yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara ta'ala nabiyyahu an yadhkurahu fi nafsihi. Wanda ya zo cikin Mujallal Fatawa, mujallal 15, shafin 19. Akwai tabi'ai kamar al-Imam Mujahid ibn Jurayj wanda suka fassara me ake nufi da aka ce ma annabi kai zikirin Allah mahaliccinka a cikin ranka, me ake nufi? Waɗanda tabi'ai suka ce, umiru an yadhkuruhu fi suduri bi tabarru'i wal istikana duna raf'i sawti was siyadi. Tabi'ai suka fassara wannan aya, ana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, idan zan yi zikirin Allah, to a samu akwai nutsuwa tare da shi, a samu akwai halartar zuciya tare da wannan zikiri. Sannan kada a ɗaga murya wajen wannan zikiri, kada a yi. Wannan magana akan siffar zikiri, Allah yake magana da kansa a cikin Al-Qur'ani. To in ka zo maganar addu'a kuma fa, ita ma tana suratul A'raf, inda Allah subhanahu wa ta'ala ake kiranta ayatul du'a'i, wancan ayatul zikiri, aya ta 56. Allah subhanahu wa ta'ala yake mana, ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya. Kaga a suratul A'raf aya ta 205, Allah yana magana akan zikiri, yayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wadhkur rabbaka fi nafsika tabarru'an wa khifa, tabarru'an wa khifa. Amma akan addu'a aya ta 55-6 sai magana mu madiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace mana, ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya. Kaga tun ba ana dai zikiri an kawo tabarru'an wa khifa,
addu'a an kawo tabarru'an wa khufiya thumma alaqtu bidali saboda ake sa malamin suka ce da addu'a da zikiri ayu zikiri ne Allah subhanahu wataala yace innahu la yuhibbul murtadin Allah bai san masu wuce iyaka idan aka samu a addu'anka akwai tawali'u ya zamanto kai addu'an nan ka koye lafazi ana so a samu ikhlasi innahu la yuhibbul murtadin Allah bai san masu wuce iyaka idan gaskiya ne zuciyarka akwai tawali'u gabaɗin jikinka ma za su yi tasiri dole za a samu kare ga laifi shi yasa Allah yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha sai yace wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal mufsidin don haka anan Allah yayi magana akan at-tabarru'u fihima bizikri wad-du'a ma'an me ake nufi da at-tabarru التذلل والتمسك والانكسار وهو روح الذكر والدعاء يا كفن شي لوكين دا كيك ذكري كلمه دا سكي فتا دغ باكينك زوجيرك تانا اونا زوجيرك تانا تناني اكاي زوجيرك تانا جرمما الله سبحانه وتعالى سنن تانا جل لدبن دا الله يطارا ا cikin القران كاغ ذكرينك يا داشي دا عمرن الله الله سبحانه وتعالى يكام جاي اما بزي يو ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wajen bautansa sannan kuma ka samu lada ba don haka yasa da yace mana muroji Allah tabarru'an wa khufiya sai yace jumlatan innahu la yuhibbul mu'tadi Allah fa baya son masu wuce iyaka baya son su saboda haka addu'a da zaka yi ka tsaya a iyaka zikirin da zaka yi ka tsaya a iyaka to sai ka samu lada a cikin wannan shine yazo cikin littafin tafsiri kamar misali tafsirin Imam Sa'di Tafsirul Karim Ar-Rahman mujallad na uku shafin 600 al-zikr lillahi ta'ala yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan wa yakunu bihima zikrin Allah ana yi a zuciya ana yi akan harshe ya zama to harshen ka na motsawa zuciya na surantawa wa huwa akmalu anwa'i dhikr wa ahwalihi فأمر الله عبده ورسوله محمدا أفضلا فركو أكن ذكر الله بكرامه أكن الدعاء في الله بكرامه أما ذكر النبي أفكره سبود أنونا منا شيكاً فالنبي صلى الله عليه وسلم بين إيقن يذكري سيان لألا يكوي يدش واذكر ربك يا محمد كي ذكر محلي شنك هذا الله يكوي مع النبي صلى الله عليه وسلم أما ذا أكدو أكن الدعاء addu'a ai ko wannan da bukata ud'u rabbakum ku jira Allah mahalikinku dake addu'a ta shafe mu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya isar masa bukatun sa gaba daya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda to da kuma manzo Allah bai da wata bukata amma mu ke da bukatu nan duniya zuwa kiyama saboda haka sai Allah ya ce ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya amma zikiri fa ibada ce ibada ce khalifa don haka yasa aka fara da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda mun san muna koyi shi amma tsarin zikirin da addu'a duk ma'ana guda ne don haka Allah ya fara kiransa yace masa a samu kai zikirin nan tabarru'an shine bilifanika ya zaman to harshenka akwai tawali zuciyarka akwai tawali khifata zuciyarka akwai tsoron Allah fi kalbika bi an takuna khaifan min Allah وجل القلب منه خوفا ان يكون عملك غير مقبول لوكتين دا كاكي ذكرين الله كاركاي غارانتي مكانك الله يا كاربا لوكتين دا كاكي ادعاء كاركاي مغارانتي مرانك cewa wannan addu'a dai an karba la karika fatan Allah ya karba karika tsoron ko kai abin daidai ba karkarata ijaba alamatul khawf an yaf'a wa yajtahid fi takmil al-amal wa islahi alamar da zaka nuna cewa kana da tsoron Allah ba za ka bar wannan addu'a ba saboda baka ga ijaba ba saboda addu'ar kanta ibada ce za ka ƙara dagewa ne sau da yawa za ka ji mutane suna cewa na yi shekara kaza ina addu'a babu ijaba don Allah a bani wata wato shi gani yake addu'a ce ba mai ƙarfi ba don haka yana neman a bashi mai ƙarfi kuma ba haka ba ne ya samu karayar zuciya wanda shi ne kuskure kana ce ma addu'an in kaga ba a karba ba sai ka waiga ka dubi aikinka tunda Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah bai san masu wuce iyaka. Sai ka auna ta ina da wuce iyaka, ko dai ta lafazin addu'an ne, ko ta tsarin yadda nake yi, ko ko ta ibada ta ce gaba ɗayanta, ko kuwa ta halaye na ne ta mu'amala na, akwai gyara, sai kai ta gyara. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an, a ƙarshe ya sanya mana albishir inna rahmatallahi qaribun min al-mufsidin, rahmar Allah tana kusa, matukar kana gyarawa kana tsoron Allah kana faɗayi ka samu ijaba, Allah madaukaki zai biya ma bukata. To a can da ke maganar zikiri Allah madaukaki yake wala takun min al-ghafilin, ya kai Muhammad kar ka zama cikin gafalatu, kar ka yadda ka zama cikin waɗanda suka gafalta. Su waye suka gafalta? Alladina nasullaha fa anfaahum anfusahum fa innahu kurimu khayra dunya wal akhirah wa a'rabu amman kullu sa'adati wal fawza fi dhikrihi, wanda bi yakauda kai ga sunnar manzon Allah babu shakka wannan ya gafalta, wannan yayi asara. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Don haka Allah yayi gargadi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dhikrinsa, addu'arta, kar a samu gafalta, matukar akwai al-ghafla to wannan ibada ba ta karbuwa. Ya zo cikin bayanin Ibn Qayyim al-Jauziyyah a littafin sa Arwajul Musfaqi shafin 221, zikirul qalbi yusmirul ma'rifa wa yahidul mahabba wa yusirul haya wa yab'athu ala al-makhafa wa yad'u ila al-muraqaba. Abinda zai nuna mana cewa zikirinmu, addu'armu tana da tasiri. Duk sa'idin da kake roƙon Allah, to addu'ar tana ƙara maka sanin Allah, saboda wanda kake roƙon ai dole ka san shi. Sannan tana ƙara maka son Allah, saboda ka san ba mai biya maka wannan buƙatar sai shi. Sannan tana sanya maka kunyar Allah, in gaskiya ne. Idan kana roƙon Allah ai za ka ji kunyarsa, ya baka ka saba mar, kuma da ya taɓa baka ka saba mishi sai ka ji kana jin kunya. To Allah da an bani kuma ban yi daidai ba, a gafarta ne, amma dai har yanzu ina kwaɗayi a ƙara ne. Wato addu'a tana sa ka ji kunyar Allah, zikiri yana sa ka ji kunyar Allah, kuma yana sa ka ƙara tsoron Allah. Waye da ƙoilal muraqaba, sannan yana sa ka zama cikin kulawa da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a kodayaushe. Yanzaru an taksiri fil ta'ati wa tahawuni fil ma'asi wa sayyi'ati wa dhikru lisan wahdahu. Idan mutum ya zama addu'a kawai yake da harshe, bai suranta abin a zuciyarsa ba, zikirin Allah yake kawai a kan harshe, zikirin bai yi tasiri ma zuciyarsa ba. Ibn Qayyim yake la yujibu shay'an min dhalika al-ithmari, ba a samu wata fa'ida gaba ɗaya ga wannan zikiri da kuma addu'a ɗin. Wa in athmara shay'an fa thamaratuhu dha'ifa, ko da zikirin harshe, addu'ar harshe ta samar da wani amfani, amfanin ba shi da ƙarfi, yace amfani yana da rauni. Amma addu'ar da ya zama to harshe na yin zuciya na surantawa, zikirin da harshe yake zuciya na surantawa, wannan ita ce addu'ar da take da falala, ita ce take samar da amfani ga mai yinta. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai abu na uku wanda malamai suka ce, bayanin Abdullah bin Mas'ud yana mana ishara da cewa ita addu'a duk sa'ilin da kake yinta dole ne ya zama sun ta sa maka tsoron Allah. Matukar addu'a ta dace da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, to ita wannan addu'a tana ƙara wa mutum tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, tana sa ka ji tsoron Allah ko da kana roƙon wani abu ne. To wannan addu'ar kanta ƙarshenta za ta sa ka tsoron Allah, saboda ai kana roƙon Allah, shi ko Allah nan ai yana da girma. Duk sa'ilin da ya zama kana roƙonsa buƙata, ai za a samu. In dai kana da tunani za ka suranta fushin Allah ɗin da yake baka nema kana saba mishi. Saboda haka wannan addu'ar ya kamata ya zama ta ƙunshi tsoron haɗuwarka da Allah. Wato kamar misali, duk sa'ilin da za mu roƙi Allah, kada mu riƙa roƙonsa ni'ima kawai, mu riƙa haɗawa wato da tsaro daga azabarsa. wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya koyar da mu wannan a cikin Al-Qur'ani da yake cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana karshe aka ce waqina azaban nar kaga asali kana roƙon alkhairi ne amma karshe sai Allah ya koya mana kaga ka duba addu'a ce ma wanda ake arfa a lokacin aikin hajji Allah tabaraka wa ta'ala yake koyar da mu cewa mu rika roƙon alkhairi in mu roƙa to kada mu rufe baki face mun hada da tsaron Allah daga sharri daga kamun Allah daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala la shakka Allah ya bamu misali a cikin alqur'ani da annabin annabinsa shine annabi zakariya alaihi salam ya bamu misali a suratul anbiya ayoyi guda biyu aya ta 89 zuwa aya ta 90 in ka dubi yadda Allah ya bada misali da annabi zakariya za ka fahimci ta addu'a ba wai kai ta roƙon alkhairi kawai ake so ba ka rika haɗawa da tsaron Allah daga sharri da kuma azabarsa a ranar kiyama wato kana roƙon Allah kana faɗi wurin Allah to kuma ka haɗa da tsoron Allah wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul waridin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu يفارقون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا سنا روقنم احالي نا فدايي da kuma tsoro suna fadayin alkhairi kuma suna tsoron hukubar Allah ko azabar sa wa kanu da na kashi in sun kasance masu tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na hudu shine ya za a yi ka samu wannan tawali'u me ake nufi da shi wanda ibnu kayyim yayi magana akai anan ma alaita ka sai lamun muwaqqi'in majibu ila shafi 155 as-sakina nutuwa ke baka tawali ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu lana khashi'in al-khushu'u shine a samu tawali ga bawa wannan tawali din abinda ke tabbatar da shi ga bawa shine nutuwa duk ta idan zaka yi zikirin Allah a same ka da nutuwa addu'a idan zaka yi a same ka da nutuwa matukar babu nutsuwa to ba ka samu wannan tawali'un da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a kai shi ne ibnu kayyim da biya ya ce wa laqad jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam usul a'mal al-qalbi wa quru'aha kullaha fi kalimatin wahida duk wani aiki na zuciya annabi ya dunkula a kalma daya a hadisin mala'ika jibril lokacin da mala'ika jibril ya zo yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'an al-ihsan sai manzon Allah ya ce الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه تكتب لنزل كبوتا ما أنت كبوتا كمر كنا جننسا فتأمل كل مقام من مقامات الدين تكون أيكينا الديني إن ذاكي فلك ينسى كنا جنن كمر كالله وانا شكي سام تيه سام الخشوع وانا الله يشمع النبي زكريا وكانوا لنا خاشئين النبي زكريا لإيالك al-khushu abinda ke baka shi shine nutsuwa idan mutum yana da nutsuwa to lokacin da zai yi sujuda yake addu'a yake zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yana turanta kamar ga Allah ne yana ganin sa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai idan ka kun tara fa inda ku yara idan ya zan baka ganin sa shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka don haka dukkan wani aiki na addini don haka yasa annabi yace an ta'budallah salla ibadatullah zikri ibadatullah addu'a ibadatullah duk wani abin da zaka yi na ibada da azumi da haji ko menene in dai ibada ce kai wannan ibadar a same ka da tunanin kamar ga Allah ne kana ganin sa ka annaka tara idan zaka yi addu'a ka rika suranta kamar kana ganin Allah ne wannan shi ake cema al-ihsan wanda shi ne ya hada asalin aikin zuciya gaba daya wanda matukar mutum bai suranta kamar yana ganin Allah bane a zuciyarsa to duk ibadar da yayi tana da rauni wanda shi yasa ake cewa yana daga cikin alamomin tashin kiyama akwai hadisin Ubadah bin Samit yace in shi ita لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع abu na farko da za a dauke wa mutane kafin duniya ta zo karshe shine al-khushu kawali yushiku an tadkhula masjidan jama'at yace nan kusa zaka shiga masallaci guda da ake sallar jami'i fala tara fiha fihi rajulan khashian ba ka ganin mutum daya a masallacin mai tawali mutane ba su da tawali hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahih jami hadisi na 1990 alama ce ta tashin kiyama mutane na ibada babu tawali'u ga Allah subhanahu wataala da larabci idan aka ce al-khushu' ya shafi zukata idan aka ce al-qubur ya shafi gaba amma duk ma'anar su guda ne gabar ka ya zama tana da nutsuwa zuciyarka ya zama tana da nutsuwa idan sun hadu sai a samu al-khushu' amma matukar ba su hadu ba to ba a samu al-khushu' wanda shine dalilin da yasa Ibn Qayyim ya ce nutsuwa ke kawo al-khushu' idan za ka yi ibada ka yi ta kana cikin nutsuwa idan za ka yi addu'a ka yi addu'ar nan kana cikin nutsuwa abu na biyar shine bayanin al-Imam al-Qurtubi daga cikin waɗanda suka yi sharhin Sahih Muslim akwai al-Imam al-Qurtubi wanda shekarar 834 da bautar da duniya Allah ya masa rahama littafin al-Muslim lima ashkala min tafsir Muslim a juz'i na 7 shafi na 65 كذلك ينبغي للتائب والمستغفر وللعامل لما من قرطبي يشي دا وانده كي توبا غا الله دا وانده كي نيمان غافرا الله دا وانده كي وانا ايكي لإبادة غا الله أن يتهد في القيام بما عليه من ذلك موكنا أن الله يقبل عمله جب ايكي لكي كاريك ينسى كان فاتا الله يكرفع ويغفر ذنبه الله يغافر تاما ظلمه فإن الله تعالى كان وعد بقبول التوبة الصادقة Allah yayi alƙawari idan mun tuba zai karba wal a'malu salihah idan mun yi aiki na ƙwarai zai karba fa amma law amila hadhihi al'amal wa huwa ya'taqidu aw yadhunnu anna Allah ta'ala la yaqbaluha wa annaha la tanfa'uhu idan kai ibada sai kana shakka lokacin da kake sujuda kana roƙon Allah Allah ina da bukata ka biya min bukata amma sai kana surar da kai hanya Allah ma zai biya maka zuciya tana sanya ma shakka to wannan abin da kake shi ake cewa al-qunut min rahmatillah yanke tsammanin samun rahmar Allah maimakon kana da ladan addu'ar da kake ba ka aikata min a'zamil kaba'ir mafi girman manyan zunubi ga Allah tabaraka wataala shine dan adam ya samu shakka game da al'amarin Allah saboda ka duk ibadar da zaka yi ka zanta yaqini addu'a idan kana yin ta karkai shakka Allah ina so ka bani lafiya ka karfafa ma zuciyarka din nan Allah zai baka lafiya karkai shakka a cikin wannan addu'a domin da zaran kai shakka to baka da ijaba sannan kuma kana da zulubi na shakka game da al'amarin Allah don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas ya ku mutane idan za ku roƙi Allah ku roƙe shi antum muqinuna bil ijaba kuna ne tabbatar da cewa Allah zai karba ya zama akwai yaqini a zuciyarka wannan addu'a da kake Allah zai karba kar kai kokwato idan ka samu kokwato to wannan shakka yana hana samu ijaba na shida wato shine nisantar haram nisantar haram wanda shi ma sharadi ne game da ijaba yana karkashin bayanin sa akan hudurul qalbi fi du'a Ibn Qayyim al-Jawziyya littafin al-Jawab al-Kafi shafi na 10 yace wa alamu kusani anna Allah la yaqbalu du'an min qalbin ghafilin lahir Allah bai karban wata addu'a daga zuciyar da ta rafkala zuciyar da sai zaman to ta shagalta fa hadha dawa'un nafi'un mudibun lid-da'i walakin ghaflat al-qalbi 'an Allah subhanahu wa ta'ala idza kana al-insan fi qalbihi al-ghafla tubtil quwwatahu wannan gafalta da mutum yayi komai dadewar ka tana addu'a gafalta tana bata karfin addu'ar ta saboda ka baka samu ijaba yace wa kadhalika aklul harami idan mutum yana cin haram yubtil quwwatahu wa yudhifuha kai addu'a amma addu'a ka bata da karfi sai ta zama tana da rauni addu'ar ba ta da karfi saboda hadisin da yazo a Sahih Muslim يا ايها الناس يا قوم مثاني ان الله طيب لا يقبل الا طيبا Allah mai tsarki ne, Allah bai karɓi wani abu sai mai tsarki, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah ya ce wa manzanni, ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Wa qala fi al-Baqara, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Babu bambanci tsakanin manzannin Allah da mu. Duk umarni ɗaya Allah ya mana, mu ci mai tsarki. Me ake nufi da mai tsarki? Halal. Allah ya yi umarni gare mu, idan za mu ci abinci mu riƙa cin abinci mai tsarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali ga mutumin da ya tafiya aikin haji ko mutumin da ya tafiya jihadi. Kaga tafiya ce da kai ta ibada mai girma. Kuma zakarar rajula yutilu safar ash'afa akbar. Mutum ya yi doguwar tafiya kamar Najeriya ta je Saudiya, dubu nawa aka kashe. An tafi, an yi tafiya Arfa, an yi ƙura, babu tsifa. Mutum ya zama dukun-dukun, ya ɗaga hannuwansa, ba abin da ya kai shi Arfa face roƙi Allah. Ya mutu ya daiki ilas sama, ya rabbi ya rabbi, Allah ka bani, Allah ka bani, Allah ka bani, sai manzon Allah ya ce, wa mat'amuhu haramun, amma fa abincinsa a Najeriya haram. Wa masharabuhu haramun, abin shansa a Najeriya haram. Wa malbasuhu haramun, suturarsa ma haram ce. Ba mamaki haramin da ke jikinsa na aikin hajjin ma haram ce. Wa guziya bil haram, ba mamaki shi kansa ma ane ne shi da haram. Sai manzon Allah ya ce, fa inna yustajabu li zalika, duk da cewar ya je filin Arfa, ta ina za a amsa mishi? Kaga kenan haram tana da tasiri ga addu'an da muke. Ibn Qayyim tawfiya a littafin Al-Jawab al-Kafi ya ba da misali da hadisin da ya zo cikin littafin Abdullah bin Ahmad Kitabu Zuhdi, wanda Al-Imamu Ahmad bin Hanbal ya ba da labari, ya ce asabu bani Isra'ila bala'un, wani bala'i ya taɓa sauka ga bani Isra'ila. Fakaraju makharajan, bani Isra'ila suka fita bayan gari saboda roƙon Allah. Fa auha Allahu azza wa jalla ila nabiyhim an akhbirhum an innakum takhrujuna ila al-sa'id. Bayan sun fita daga garin, sun tafi bayan gari saboda roƙon Allah, zamanin da zamanin bani Isra'ila, sai Allah ya wahayi ga annabinsu ya ce, ka gaya musu gashi yanzu mutanen gari sun fita bayan gari saboda roƙon Allah, amma jikin da suka zo roƙon Allah da shi bi abdanin najisa, jikin nasu tun najisa ne. Ka gaya musu haka, tarfa'una ilayya akuban, kuna ɗaga min hannuwa kuna roƙona. Hannuwan da kuke roƙona da su, kad safaktum bihaddima'u, da hannuwan kuka zubar da jinin bayan Allah. Kun kashe bayan Allah ba ku marasa laifi. Wa mala'tum biha buyutukum min al-harami, da waɗannan hannuwan da kuka ɗaga kuna roƙona kuka cika gidajenku da haram. Shi ne abincinku, shi ne abin shanku, shi ne abin ciyar da iyali. Ya ce Allah ya ce ma annabin, ka gaya musu al'ana hina ishtar da gababe alaikun, dama ba ku fito ba da yaƙi, ai fitowar naku yanzu ne ma fushina ya tsananta a kanku saboda ai rainin wayoyin. Da hannun da ka saba ma Allah za ka ɗaga kana cewa Allah ya baka, ko ba wai tuba sai ba, in ka tuba shi ke nan, ba tuba aka yi ba. Kifa annabi sallallahu alaihi wasallam yake, mat'amuhu haram, abincinsa har yanzu haram ne, abin shansa har yanzu haram ne. Inda a ce ya riga ya tuba, wannan daban ne ko? Idan mutum ya tuba Allah zai karɓi tubansa, amma bai tuban ba wani ma zai yi ma Allah dabara ne. Bari mu kaci dukiyar mu tura malamai su je Makka su roƙa mana Allah gafara. Saboda haka sai a tura malamai kamar 10 ko 20, in kun je ku yi ta roƙon Allah ya gafarta mana, haka Allah gafuru rahimu. Wannan ba dabara ake ma Allah ba. Kaga kamar kare na hankalin Allah subhanahu wa ta'ala, kana ganin kai za ka iya mai dabara. Shi ne malamai suke ce, idan ka shirya dabara ma Allah, to zunubinka ya fi wancan laifin da kai kafin ka yi dabara. Saboda yanzu da kake shirya dabara ga Allah, ka jawo ma kanka tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine ma wanda ya halatta matar da aka sake shi saki uku. Ai saki uku bai jawo la'antar ba, saki uku zunubi ne kawai.
bai jawo la'anta ba, amma da aka shirya dabara da ba a halatta auren, ya ba mu yi wance ta koma gidan mijinta na baki, ya za mu yi tokai in je ka aure ta na yan kwanaki kaɗan a kashe wuta sai ta koma. To yanzu da aka yi wannan dabarar sai Allah ya ce na tsine muku albarka. Lokacin tsinuwar Allah ta sauko don me? Don a lokacin ana tunanin za a yi ma Allah dabara. Kaga zunubi ya fi wancan ba girma. Idan ma akwai zunubi saboda mutum ya rabu da matarsa. Abu na bakwai wanda shi ne na ƙarshe shi ne ikhlasi. Don haka yasa Imam Bukhari ya yi babi da cewa wato babi da ke magana a kan annafila min addu'a. Addu'a da ta zama to mai tsafta, mai ake nufi da addu'a mai tsafta ya zama akwai ikhlasi a zuciyar mai yinta. A nan ma Ibn Qayyim tarbiyyah a littafin Jawabul Kafi shafi na tara ya tabbatar da ikhlasi da sauran malamai suna ce yana cewa addu'a fa innahu min aqwal asbab fi daf'il masruf. Ita addu'a tana daga cikin mafi ƙarfi na sababi da ɗan musulmi zai riko da shi ya kare kansa daga wata cuta wa husulul masruf, yana da wata buƙata kuma nan da nan ya same ta. Walakin qad yatakallafu afarhu an, sau da yawa mukan yi addu'an sai mu ga addu'ar ba tai tasiri ba. Me yasa? Yana cewa in ma bai ba su ji fi nafsihi ba mamaki raunin yana garanta. Bi an ya kuna du'a Allah ya haifu Allah, tana yi wa addu'ar ma da kake lafazin addu'an akwai kuskure. Lafazin addu'an kansa, lafazin da yi wa akwai kalmar da kake faɗa wanda ta jawo ma kanka fushin Allah. Lima fihi min al-udwan, saboda cewar Allah innahu la yuhibbu al-mu'tadi, Allah bai san masu ƙetare iyaka. Wa in ma bi ba'dil qalbi, tana yi wa kuma zuciyarta da kake roƙon Allah zuciyar ce take da rauni. Wa adami ikbalihi ala Allah, lokacin da kake roƙon Allah zuciyar ba ta fuskanci Allah ba. Wa jam'iyyatihi alayhi waqta ad-du'a, daidai lokacin da zaka roƙi Allah ka tattara zuciyarka ka miƙa ta ga Allah subhanahu wata'ala. Tana yi wa raunin wato na zuciyarka fa yakunu bi manzilati al-qawtaw, da ta yace ita addu'a wato kamar bakali arrehu jiddan fa inna fahma yakhruj minhu khurujan da'ifa, lokacin da zaka harba kifiya dan baka ba ta da ƙarfi kifiyar ba ta tafiya ne ka, saboda ka sai ta faɗi nan kusa. La'akari da me ke sa kifiyar ka ta tafi nesa, in ma da husul mani min al-ijaba, abinda zai hana kifiyarka ta tafi nesa shine wanda addu'arka ta tafi ta yi nisa, sai ka dubi abubuwan da ke hana Allah ya karbi addu'ar bawa. Me da ne? Min aklil haram, cin haram yana hana Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'a. Na biyu adh-dhulm, zalunci, idan kana zaluntar bayin Allah to addu'arka ba ta tasiri. Kuma zaluncin nan yana ya shafi rayuwarka gaba daya, saboda haka zaka koma iyalinka ka cuce ta, a ƴaƴanka, makwabtanka, na ƙarƙashinka, abokan hulɗanka, duk sai ka duba waye wanda akwai haƙƙinsa a kanka baka ba shi ba, kai ta gyarawa. Wa rayni dhunubi ala alqulubi, sannan tsatsar da zunubai suka yi mazukatanmu, wannan tsatsar ita ma tana hana ijaba ta Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka yasa aka ce duk sa'irin da ka roƙi Allah buƙata ka haɗa da neman gafara, saboda baka sani ba ko zuciyarka akwai tsatsa, wannan tsatsa tana hana samun ijaba. Saboda haka yake ce Allah ka bani kuma ka haɗa da Allah ka gafarta min, don akwai abin da na yi ban sani ba, kuma da wanda na sani da wanda ban sani ba Allah ka gafarta min. To tsatsan zuciya ita ma tana raba mutum da ijaba, wasila'il gafla wa sahwa wa lahwi, haka nan shagalta da wasanni, wato idan sun rinjayi rayuwar mutum to yana hana samun ijaba. Wa galabatiha alaiha kama fi mustadrakil hakim, yadda aka samu hadisin Abu Huraira wanda muka karanta, udhu llaha wa antum muqinuna bil ijaba. Don haka anan sharadi ne a samu ikhlasi kafin addu'a ta karbu. Sai kai mamakin mutumin da zai dauki kudi ya ba wa malami, saboda malamin an san shi yana addu'a dan ya samu biyan bukata. La shakka ta nemi addu'a wurin bayin Allah nan bare sunnar manzon Allah. Idan kana da bukata ka ce jama'a su taimaka ma da addu'a, ko wanda kake ganin akwai alamar shiriya a tare da shi. Amma a zamanin mu din nan zaka samu akwai malamin ba da ke zama a gefen titi, zai zauna a gefen titi ya buɗe alƙur'ani ko ya buɗe littafinsa. Me yake nuna ma in kana da addu'a zo ga mai yinta? Ko ba gaskiya ba ne, me yake nema? Kuɗi ne. Koko mutum ya tara malamai su yi masa tilawar alƙur'ani. Na'am, waɗannan malamai suka haɗu aka ba su kuɗi, me yasa suka yi tilawa? Ba su yi tilawar nan saboda kai ba, sun yi tilawa saboda me? Saboda kuɗinka. Saboda ka babu ikhlasi. Duk aikin da ya zama babu ikhlasi aikin banza ne, wanda shi ne ka'ida. Duk aikin da babu ikhlasi, wallahi ko mutum ya yi shi ya yi aikin banza. Bare irin wannan babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har manzon Allah ya gama rayuwarsa, har sahabbai suka gama rayuwarsu, hatta bi ai suka gama rayuwarsu, ba za ka taɓa samun inda aka haɗu a sauke alƙur'ani don biyan buƙata ba. Babu shi. Wannan babu shi a sunnar manzon Allah don babu ikhlasi. Saboda haka Ibn Qayyim Jauziyya ya ce da ikhlasi da kwaɗayi ba su gamuwa. La yastami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatan madhi wa sana'i wa qalbi fi ma inda an-nas illa kama yastami'ul ma'u wal ma'. Kace in dai za a ce wato ikhlasi da son duniya sun haɗu, yace to wuta da ruwa za su haɗu, ba za su haɗu ba. Saboda haka duk mutumin da ke son ikhlasi to la shakka sai ya rabu da faɗayin abin hannun mutane, sai ya rabu da yabon mutane, sai ya rabu da soyayyar mutane. Ya dubi son Allah, ya dubi yabon Allah, ya dubi biyan buƙatar Allah. Amma duk mutumin da zai waiga ga mutane saboda aikinsa, babu shakka shi da ikhlasi sun yi bankwana. Saboda haka dole ne a samu ikhlasi cikin addu'ar da muke. Mu tsarkake zukatanmu, don haka yasa aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi shi a ɓoye. Aka gaya mana addu'ar da za a yi mu yi ta a ɓoye, saboda ɓoye addu'ar ita ce ta fi samar da ikhlasi ga Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da faɗa. Akwai tambayar da wani malami ya rubuta dangane da zikirin safe da yamma, za a iya yin sa a gida ko a ofis ko ana tafiya ko a cikin mota ko a kwance? Babu shakka zikirin safe da yamma ana iya yin sa haka, amma asali shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa har ya bar duniya, abinda sahabbai suke idan an yi sallar asubahi zama suke suna azkar har rana ta fito idan babu larura. Wannan shi aka fito, amma ba sharadi ba ne, wanda bayanin sa ya zo cikin fatawar Madina mujallal 24 shafin 177, wanda ke da uzurin da ba zai zauna a masallaci bayan sallar asubahi ya zikiri ba. Yana iya zikirin nan a hanya, yana iya zikirin a mota, yana iya zikirin a gida a kwanci, yana iya zikiri a zaune. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Shi zikiri ba shi da lokaci, ba shi da wuri da aka ce dole sai a nan za a yi. Tambaya ta gaba a wajen azkar yace ana iya karanta sayyidul istighfar sau da yawa ko sau ɗaya? Sau ɗaya ake karantawa. La shakka abinda hadisi ya zo cikin sahih Bukhari shi ne hadisi 6306, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu game da sayyidul istighfar sau ɗaya ne. Da ku ana maimaitawa, ba shakka da an faɗa. Tambaya ta biyu yace zikirin da ake subhanallahi wa bihamdihi adada khamsi wa rida nafsi, shi wannan addu'a sau da yawa ake yin sa ko sau ɗaya? Wannan addu'ar ta zo a sahihu Muslim, ita ce hadisi na 2726. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne ana yin sau uku kawai, wato wajibi ne mu kiyaye. Don haka yasa Bakar Abu Zaid ya rubuta littafin tafsihu du'a. Littafin tafsihu du'a yana da muhimmanci, wato yana karantar da mu ka'idar zikiri da addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zikirin da ya yi shi sau ɗari ko fiye da ɗan sau ɗari, an ce a yi haka. Akwai zikirin da an ce sau uku, akwai zikirin da an ce sau ɗaya. To idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana adadi na azkar, kai ba ka da ikon wuce wannan, ba ka da iko. Domin duk tunaninka ba ka kai tunanin manzon Allah. Tunaninka shi ne idan ku akwai sayyidul istighfari an kira shi sayyidu shugaban duk lafuzan istighfar ai ko wannan shi kamata a rike shi kuma manzo Allah sai ya ce to sau dai ne kaga kai tunanin ka ya kamata a rike shi ai kai akai akai nan da dai hakan daidai ne na shakka da manzo Allah ya faɗa duk da cewa akwai malaman da ke ganin ba laifi bane tunda dai istighfari ne ban gafaran Allah kai dan ka wuce adadin ba a cewa kai laifi amma tsayuwa ta inda aka yi umarni wanda shine mafi dacewa ga musulmi wato ta wajen riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaya ta karshe ce akan charbi amfani da charbi wajen azka shi charbi asali ba shi da asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka a duk wani malami da ke kokarin tabbatar da charbi yana da asali yana wa hada kansa babu charbi asali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yazo cikin tafsirin du'a inda malamin yayi kokarin tattaro bayanan magabata gabaɗaya akan matsalar ta charbi to illa dai abin da ya tabbatar shine shi charbin shine asali babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda aka amfani da shi kamar amfani ne da calculator ko wani abu haka na lissafi to anan akwai wanda ke rikon charbin a matsayin shi kansa addini to inda kuskure yake zuwa ke saboda haka yana ganin in dai yana rike da charbi kawai zai tafi aljanna san bai kuma zaka ga koda zikirin yake baya kirkawa dai bayan daya tunda ya dauki charbin shine ibada na haka zai kama ya ringa jin shi bigar ya aje aljihun shi ke na zama zikiri ko kuwa ya rike charbin yana ganin akwai wata falala akwai wata fa'ida to wannan shine hadari amma ga wanda ya rike shi a matsayin abin lissafi shi matsalar sa tana da rabi wanda shine abin da Ibn Taymiyyah yayi magana akai cikin majmu'ul fatawa mujallal 22 shafi 106 Ibn Taymiyyah yace akwai mutumin da zai rike charbi saboda lissafin kawai matukar a zuciyarsa bai dauka charbin shine addinin ba ya dauke shi a matsayin lissafi saboda kar ya wuce adadi domin akwai adadi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga 33 kaga tsayuwa a ukun shine sunna to saboda yawan rauni da muke da shi wani zaka samu da ya fada lissafin kafin ya kai 5 hankalinsa ya tafi wani uku to amma inda tarbin yana rike adadin ko da hankalin ya tafi tarbin zai dawo da shi yadda dai ba zai wuce wannan adadi ba wato ya ta'allaka ga zuciyar mai rikon adadin idan bai rike shi da wannan manufar ba babu laifi gare shi wanda shine bayanin Ibn Taymiyyah kuma shine gaskiya dan mutum yayi riko da tarbi ba a cewa ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda a matsayin lissafi kawai yake illa dai la shakka ya bar sunnar manzon Allah ta wajen amfani da yatsu ta wajen lissafi tunda manzon Allah ya ce innahunna mas'ulatun wa mustanfaqatun Allah zai yi tambaya ga yatsun mu kuma za su yi magana a kiyama to saboda haka kai da yatsun tunda shi manzon Allah yayi shi ya dacewa wanda yayi da charbi fa bai laifi ba matukar bai yi riko da charbin nan a matsayin ibada subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta